الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بأن الله تبارك وتعالى لديكم دنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 5 ga watan Juma'a da al-Aqsa shekara ta 2433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 27 ga watan hudu shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabuz zaka darasi da ya gabata mun tsaya karshen babi na 40 baban da malam ke mare yayi tarjuma sa kamar haka babu akhzil anaki fi sadaqa baban da ke bayani dangane da halaccin karbar wato karamar akuya ko karamar cinkiya wato a wajen zakka an gane ko ma'ana idan babu wanda take matsakaiciya wanda ta cancanta abada daga garken mai dukiya sai yar karamar akuya ko kuma yar karamar cinkiya to ba laifi malamin zakka yake iya amsa shi ne malamin ya shigo da hadisin Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud ke cewa lalle Abu Huraira Allah ya karra masa yadda ke cewa Abu Bakar Allah ya yadda da shi lokacin da ya daura da marazi yaki dangane da yakar waɗanda suka hana zakka bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kamar yadda bayani ya gabata wasu daga cikin jama'a ta musulmi bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasu kashi uku wasu sun yi da awar annabta kamar al-Aswad al-Ansi da Musailamatul Kazzab wasu ba sun hana zakka a iya tunanin su suna ganin cewa ita zakka ta takaita ga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka yau ba wanda zai zo yi musu tsaye yace dole sai sun bada wasu ko suka yi radda suka bar musulunci kwata kwata domin a iya tunanin su to tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu kenan musuluncin da yazo da shi ma ya taka burki gaba ɗayan su a wannan lokaci Abubakar ya shirya runduna ta yaki ba ɗiba biyu ba to su ne waɗanda suka hana zakka su ne Abubakar yake cewa wallahi law mana uni anaqan kanu yu'addunaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha yace wallahi waɗannan waɗanda suka hana zakka yace a yau dideda yar akuya da za su hana ni wanda suka kasance suna bayar da ita a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi akan hana wannan yar akuya zan yake su ma'ana dide da yar akuya wanda suke daukowa ta zakka su kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin sa yace wallahi a yau inda za su hana ni yace wallahi zan yake su a cikin wata riwaya ingantacciya yana cewa wallahi law mana uni iqada da za su hana ni dide da dabaibai wanda ake daure dabba ta zakka su kawo dabbar ba da dabaibai yace wallahi akan rashin zawa da dabaibai sai na yake su wannan na nuna mana al-hazm wal azm na Abubakar Allah ya kara masa yadda wato ita ce ba gudu ba ja da baya akan duk wani aiki da ya sa gaba na alkhairi don haka Abubakar idan ana kirgasa daukai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yana na farko yana cikin layi na farko to shine Umar Allah ya karramasa yadda yace fa ma huwa illa an ra'aytu anna Allah sharaha sadra Abi Bakr radiyallahu anhu bil qital fa araftu annahu al haq yace wallahi al'amarin bi zaman tuba faci naga cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ne yayarwata zuciyar Abu Bakar dangane da yakar waɗanda suka hana zakka a wannan lokaci nayi sani na tabbatar da cewa gaskiya ce kasantacciya abinda Abu Bakar ya saka ba wanda kamar yadda bayani ya gabata da Abu Bakar Umar ya ringa jayayya da Abu Bakar lokacin da ya daura da mara yaki yace wallahi duk wanda ya hana zakka sai na yake shi mecece hujjar ka Abu Bakar sai yace domin Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'aninsa duk inda yace ku tsaye da sallah sai yace ku bayar da zakka kenan sallah da zakka Hassan da Husaini ne ba sa rabuwa Abu Bakar yace duk wanda ya raba tsakankanin sallah da zakka yace sallah zai yi amma ba zai bayar da zakka ba yace wallahi sai na yake shi a iya kiyasin shi dai shi ko Umar yace ma Abu Bakar kaifa tuqati du qauman وقد قالوا لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى عمر يجي مسحبا أبا بكر يا ذاك يا كجماع الدا سكتي لا إله إلا الله bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku ya ce da mu an umarce ni na ci gaba da yakar mutane sai sun ce la ilaha illallah idan suka ce la ilaha illallah sun tsara jinanin su sun tsara jikinar su baya halitta na taba ɗaya daga cikin su sai dai da haƙƙi wanda yake na musulunci shi iya hadisin da Abu Bakar ya kafa wannan Umar ya kafa ma wato Abu Bakar hujja da shi me zamu iya fahimta a karkashin wannan ashe su magabatan kwarai duk abinda za su aikata dole sai suna da madogara sai suna da hujja tabbatacciya ba haka bane ba kawai mutum ya kadi gaban sa ya aikata iya abinda ya ga dama addinin Allah ba abu bane ba wanda yake kara zube bayya halatta ka aikata wani aiki dole sai kana da hujja wala yahillu lahu an yaf'ala filan hatta ya'lama hukum Allah fihi kaga menene hujjar Abu Bakar akan yakar waɗanda suka hana zakka ijtihadi yayi kiyas tunda Ubangiji ta'ala ya ambaci sallah da zakka abu daya dan haka duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka jininsa ya halatta dole a yake shi shi kuma Abu Umar yace masa yace maganar a yaki jama'a sun ce la ilaha illallah ba ta mata su ba domin manzon Allah ya ce da mu an hore ni na ci gaba da yakar mutane sai sun ce la ilaha illallah in suka ce la ilaha illallah sun tsara jininsu da dukiyarsu baya halatta na taba ɗaya daga cikin su sai dai da haƙƙin musulunci kamar yadda bayani ya gabata sai aka samu hadisi a wajen wannan Ubangiji ta'ala sai ya yarwata zuciyar Umar ya gane cewa abinda Abu Bakar ya sa gaba na yakar waɗanda suka hana zakka gaskiya ce tabbatacciya daga wajen Ubangiji tabaraka wata'ala a lokacin nan Umar ya mara masa baya ya bashi haɗin gwiwa aka yaki waɗanda suka hana zakka gaba ɗayansu galibinsu suka dawo zuwa musulunci kamar yadda ake bukata shine malamai suka ce maganar duk mutumin da zai ce ya kiwaye da sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya to ce makaryaci domin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda zai buga gaba ya ce gaba ɗaya ya san da su malamai suka ce alimta shay'an wa ghabata anka ashiyaw ka san wani abu amma abubuwan da suka fake daga kai suna da yawa sai ga hadisi a wajen Abdullahi dan Umar wanda inda Abu Bakar ya san da wannan hadisi to ba zai yi kiyasi ba domin wannan hadisi hujja ne gare shi inda kuma Umar ya san da wannan hadisi to da ba zai ma Abu Bakar jayayya ba da kai tsaye tun a farkon al'amari zai mara masa baya shine hadisin da yake cikin 40 na Nawawiyya hadisi na 8 wanda Bukhari da Muslim su suka fitar da shi hadisi riwaya ta Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum ala Allah ta'ala. Manzon Allah yace an umarce ni na ci gaba da yakar jama'a sai sun shaida babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah sai sun tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu wa salamuhu wa barakatuhu alai manzo ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala su tsida sallah su bayar da zakka in sun aikata haka ma'ana sun furta kalima ta la ilaha illallah sun tsida sallah sun tsida zakka sun bayar da zakka to asamu minni dima'ahum wa amwaluhum sun tsara jininsu sun tsara dukiyarsu sai dai da haƙi wanda yake na musulunci kaga wannan riwaya tana nuna cewa da za su ce la ilaha illallah suki tsida sallah suki bayar da zakka to jininsu ya halatta azabar da shi inda za su ce la ilaha illallah su tsida sallah su hana zakka jininsu dai ya halatta yake azabar da shi dan haka kenan bayan da za a yi su tsara jininsu sai sun tabbatar da waɗannan abubuwa guda uku kalima ta shahada tsida sallah bayar da zakka an gane ku illa kasancewar dai kawai malam ya shigo da hadisin dan ya nuna mana halaccin karbar yar akuya ko yar cinkiya idan babu matsakaiciya wadda ta cancanta a bada ba laifi ana iya karba daga cikin dukiyar mai dukiya lokacin da malamin zakka ya zo ya lissafa ya fitar da haƙƙin Allah qala abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah باب لا تؤخذ كرائم واموال الناس في الصدقه مالن الله يجي kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba a karbar zababar dukiyar mutane a wajen zakka ma'ana malamin zakka idan yazo lissafi domin ya karbi zakka ba zai ware zababbiyar dukiya ta mai dukiya yace ita za a bashi a matsayin zakka misali garke ne na dabobi to baya halatta yazo ya ware dukiyar da tafi kima a wajen mai ita kamar misali tumaki waɗanda suke masu aihuwa ko waɗanda suke bijimi na garke ya ware yace su zai karba a matsayin zakka wannan zalunci shine yace la tu'khazu karaimu amwalin nasi fi sadaqa ba a karbar zababbiyar dukiyar jama'a a wajen zakka lafazin kara'im jam'i ne na karima idan aka ce karima asali a larabci shine wato kathiratul khair duk wani abu wanda yake mai yawan alkhairi shine ake kira da karima amma abinda ake nihi da karima anan wato ita ce kenan abinda ake nihi da kara'im anan shine kenan nafa'isul amwal zababbiyar dukiya ta masu dukiya domin duk wata dukiya mai kima an ambace ta nafisa me yasa saboda kasancewar zuciyar mai ita na hangen wannan dukiya na bibiyar ta duk abinda zai rataye da zuciyarka tunaninsa na abu wanda yake na dukiya to shine ake kira da ash-shay'un nafis dan haka kenan jam'un shine nafa'is an gane ko kamar yanda kara'im jam'i ne na karima a takaice dai ba a karbar zababbiyar dukiya ta masu dukiya a wajen zakka qala haddathana umayyah ibn bisqam qala haddathana yazid ibn zurai qala haddathana rauh ibn alqasim an isma'il ibn umayyah an yahya ibn abdullah ibn safi sayfi ana abi ma'bad عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض عليهم الزكاة أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أضاءوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya tura Mu'az Allah ya yarda da shi zuwa birnin Yaman ala anan bi ma'ana ila domin harufi wato harufa na jar junan suna mai ma juna ila tana iya tsayawa a mahallin da ya dace a sa ala haka ala tana tsayawa matsayin ila wanda ya wuce a lissafa irin wannan a cikin alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace lamma ba'atha mu'adh radhiyallahu anhu ala al-yaman yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin nihin tura mu'adh Allah ya kara masa yadda zuwa birnin Yaman qala sai manzon Allah yace da shi innaka taqdamu ala qaumin ahli kitab manzon Allah yace ya kai mu'adh ka san da cewa kai fa zaka gabaci wasu jama'a ne mazawwalit tafi an gane ko wannan na karantar da mu idan ka aiki dan aiki idan wasu abubu kana sane da wasu abubuwa da za su iya tinkare shi na matsaloli to kafin ya fita ka bashi labarin irin abubuwan da zai iya haduwa da su da izinin Allah don haka annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tura Mu'adh sai yake bashi labarin ga irin jama'ar da zai je ya same su shine yace masa innaka taqdamu ala qaumin ahli kitab yace lalle kai Mu'adh zaka je ma wasu jama'a waɗanda suke mazawwalin tafi kenan ba jama'a bane ba waɗanda suke masu farin kai ma'ana suna da shubha zaka iya ce da su kaza su ma su samu wata hujjar su ce da kai kaza kenan wannan dole sai ka tanadi wani guzuri wanda yake na ilimi sai yace masa fali yakuna awwala ma tad'uuhum ilayhi ibadatullah wato bauta kadaita ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ibada ya zamanto shine farkon abinda zaka kira Yesu zuwa gare shi ibadatullah ibadatu shine wato ismu kana kenan awwala shine khabar ginta wanda a cikin wata riwaya fali yakuna awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu allahi ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah
na'am
shine anan yace fal yakuna awwala ma tad'uuhum ilayhi ibadatullah wato bauta ma ubangiji tabaraka wa ta'ala shi kadai ya zamanto shine farkon abinda zaka kira Yesu zuwa gare shi kamar yanda bayani ya gabata wannan na karantar da mu game da da'awa shine albadu bil ahammi fal aham duk lokacin da zaka karantar da mutane wani al'amari na addini to abun da yafi muhimmanci shi ake bukata ka gabatar musu dan sai la ilaha illallah ta zauna sannan komai na ibada zai samu gindin zama matukar la ilaha illallah bata samu gun zama duk abin da aka gina sunan shi roshashe dan haka tauhidi yafi komai muhimmanci a rayuwar al'umma ta musulmi don haka kar mu manta bayani da ya gabata a cikin darasin mu na tauhidi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya turo shi a matsayin manzo azam a iya zaman shi na makka shekara 13 iya abinda manzon Allah yake kira shine kadaita Allah a cikin ibada sai da shekara 10 yana kira zuwa wato tauhidi ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah kafin ya hijira da shekara 3 ubangiji tabaraka wataala ya farlanta mana waɗannan salloli lokaci 5 kaga wannan me ke nuna mana muhimmancin tauhidi sai in ya zauna sannan komai zai samu gun zama to shine anan manzon Allah yace da Mu'adh wato bauta kadaita ubangiji tabaraka wataala a cikin ibada ya zamanto shine farkon abinda zaka kira Yesu zuwa gare shi sai yace fa iza arafullaha idan sun sani ubangiji tabaraka wataala menene sanin ubangiji tabaraka wataala ka san menene haƙƙin sa ka san menene kuma abin da yake shi ne haƙƙin sa haƙƙin Allah subhanahu wataala dai shine kadaita shi a cikin ibada abin da yake shi yanci tauhidi wato shine shirka an gane ko duk mutumin da ya san menene tauhidi ya san menene shirka to wannan ya sanin ubangiji tabaraka wataala shine yace fa iza arafullaha idan sun sani ubangiji tabaraka wataala sun san menene haƙƙin sa sun san menene yake shi yanci haka fa akhbirhum anna allaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi yawmihim wa laylatihim manzon Allah yace ya kai Mu'adh ka ba su labarin cewa ubangiji tabaraka wataala ya farlanta musu salloli 5 a tsawon yinin su da daren su ma'ana a duk tsawon yini da dare Allah ya farlanta musu sallah lokaci biyar ai bayan kalimatu la ilaha illallah babu wata ibada mafi muhimmanci mafi soyuwa a wajen ubangiji tabaraka wataala sama da sallah dan haka anan in tauhidi ya samu gunzama to abu na farko wanda ake bukatar ya biyo baya ita ce sallah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi ya tabbatar mana cewa sallah ita ce ginshikin addini duk wanda ya tsaya da sallah ya tsaya da addininsa wanda ya tuzartar da sallah kuma ya tuzartar da addininsa to shine anan yace masa ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu salloli lokaci biyar wato a tsayin a tsawon yinin su da daren su sai yace fa idza fa'alu salata in sun tsaya da sallah fa akhbirhum anna Allah farada alaihim zakatan min amwalihim ka ba su labarin cewa ubangiji tabaraka wataala ya farlanta musu zakka daga cikin dukiyarsu a wancan riwaya sai yace fa akhbirhum ko kuma fa alimhum anna Allah faraba alaihim sadaqatan fi sadaqatan fi amwalihim to khuz min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim an gane ku kenan ita zakkar ba a wajen kowa ba ake karba sai ga wajen mawadaci shine anan yace ka ba su labarin cewa ubangiji tabaraka wataala ya farlanta musu zakka a cikin dukiyarsu min anan bi ma'ana fi kenan fi amwalihim wa turaddu ala fuqaraihim wannan zakka idan an karba daga wajen mawadata to kai sai za a dawo da ita ga talakawansu wannan karmu manta al-Imam al-Bukhari da sauran malamai suna daga cikin waɗanda suke ganin baya halatta a dauki dukiyar zakka daga garin da ta zama wajibi a kai ta zuwa wani gari talakawan da suke zauna a nan su ne suka cancanta a sarrafa musu wannan zakka sai dai Allahumma in ya kasance babu talakawa waɗanda suka cancanta a ba su zakka a garin da aka karɓi zakkar to ba laifi za a iya daukan ta a kai ta wani gari a bayar da ita amma tare da cewa dalili ya tabbatar mana ya halatta a karɓi dukiyar zakka a kai ta wani wuri a ba wasu illa kasancewar talakawan da suke garin da su suka fi cancanta kamar yadda su da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tura wakilansa su haɗu zakka su kawo ta nan Madina da sauransu kamar yadda jumhurin malamai suka tafi akan halaccin haka me suka awwala wannan nasi suka ce ala fuqara'ihim ay ala fuqara'il muslimin talakawan musulmi domin duk inda musulmi yake dan uwan musulmi ne sai ya ce fa'iza a ba'u biha idan sun yi biyayya game da wannan zakka sun yarda za su bayar da ita fa khuz minhum manzon Allah ya ce da Mu'az ka karbi wannan zakka daga wajensu sai ya ce masa wa tawaqqa qara'ima amwalin nas amma fa ka kiyayi zababban dukiyoyin jama'a kar ka zaɓi dukiyar da me ita yafi so ka ce ita za a baka a matsayin zakka yin haka zalunci ne don haka a wancan riwaya sai manzon Allah bayan wannan kalima sai ya ce wattaki da awatan mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta domin addu'ar wanda aka zalunta babu wani shamaki tsakaninta da ubangiji tabaraka wataala rufe bakin sa ke da wuya kai tsaye ubangiji ta'ala ya karbi addu'arsa to dan haka dai a takeice malam ya shigo da wannan hadisi dan ya nuna mana cewa baya halatta a matsayinka na wakilin shugaba domin tattaro dukiyar zakka in ka je wajen masu dukiya ka ware zaɓaɓɓiyar dukiyar su ka ce ita zaka karɓa a matsayin zakka wannan zalunci ne baya halatta haka nan kuma kar mu manta kamar yadda babu ya gabata ba za ka diba dabbobi waɗanda suke kanjamammu waɗanda ba su da mai ka ce su za ka karɓa a matsayin zakka idan kai haka ka zalunci talakawa wanda za a sarrafa wannan dukiyar zakka zuwa gare su don haka dai khairul umuri awsaduhu ko kuma awsaduha fiyayyen al'amura shi ne matsakaici kamar yadda kar mu manta a darasinmu na Tirmidhi al-Imam az-Zuhri Allah ya ji kansa yake cewa kai malamin zakka idan ka je garken mai dukiya sai ka kasa wato dabbobin kashi uku kashi na farko sai ka ware zaɓaɓɓiyar dukiya wadda take fiyayya kashi na biyu tsaka-tsakiya kashi na uku wanda yake koma baya ya ce sannan sai ka lissafa a tsaka-tsakiyar za ka ɗauki iya abin da yake haƙƙin Allah ba za ka karba ba a wannan wanda yake koma baya sannan kuma ba za ka karba ba a cikin wannan filiya sai dai ka karba daga cikin wanda take tsaka-tsakiya babun laysa fi ma duna khamsi zawdin sadaqa wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da cewa babu zakka a cikin abin da ke koma bayan raƙumi biyar ngani ko babu zakka a cikin abin da yake koma bayan wato raƙumi biyar duk mutumin da ya mallaki ƙasa da raƙumi biyar to babu maganar zakka akan shi kar mu manta wannan irin wannan babu daman ya gabata amma malam ya kafa hujja da shi a wancan farko din ya nuna mana wajibcin zakka anan kuma yana nuna mana cewa duk abin da yayi ƙasa da wannan nisabi kamar yanda ya gabata anan kusa kenan ba maganar zakka a cikin sa shi lafazin raud wato daga raƙumi 3 zuwa 10 shine ake amfani da wannan lafazi a ce raud an gane raud kenan duk raƙumi 3 zuwa 10 shine ake kira da raud shine al-Imam al-Qurtubi Allah ya ji kansa yake cewa shi wannan lafazi asalin an ciro shi ne daga fadar surza da yazudu zaudan wanda shi lafazin azawd a yare na larabci shine wato ka ije ma kanka duk wani kunci da duk wani aibi saboda anan duk mutumin da ya mallaki raƙumi 3 zuwa 10 to wannan kamar wato ya ije ma kansa ne talauci da duk wata bukata mutumin da yake da raƙumi 3 zuwa 10 ka san dai duk wata bukata idan za ta biro masa idan ya kama raƙumi 1 ya saida to za ta iya biya masa wannan bukata don haka kenan suke amfani da lafazin suke cewa raud kenan raƙumi 3 zuwa 10 qala haddathana abdullahi ibn yusuf huwa tinisi qala akhbarana malik huwa ibn anas ibn malik al-asbahi al-madani am muhammad ibn abdurrahman ibn abi sa'sa'at al-mazini an abihi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسك من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواك من الورق صدقة وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة
نعم
أبو سعيد الله إكرم سيداك شوى lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa fi ma duna khamsati aw sukin min tamri sadaqa manzon Allah yace ba maganar zakka a cikin abin da ke koma bayan musuki biyar wato na dabino nan karka fahimci cewa zakkar kayan gona ta takaita ga dabino a wannan misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana da dangi daya daga cikin abubuwan da ake fitar da zakka a cikin su na kayan gona kar mu manta ya gabata shi lafazin ausuk jam'i ne na wisk ko kuma ka ce wask idan aka ce alwask wato shine sa'i 60 wanda duk sa'i ɗaya ko iya abin da yake badawa shine mudu 4 da mudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mudu 4 shine zaman tiya ta mu kenan duk wuske ɗaya shine je tiya 60 tiya 60 so biyar shine tiya 300 to duk mutumin da ya girba kayan gonar shi in ma da bino ko kuma inabi ko kuma hatsi ko dawa ko wake ko shinkafa ko alkama idan abin da ya samu yayi kasa da tiya 300 to ba maganar zakka sai dai kawai abin da ya ga dama ya dauka ya bada shi sabilillahi amma ba maganar wajibcin zakka akan shi inda zaka yi tiya 300 ba dai ba maganar zakka akan ka dole sai ya cike tiya 300 daidai shi ne sai yace walaysa fi ma duna khamsi awaqi min al-wariqi sadaqa manzon Allah ya ce babu maganar zakka a cikin abin da ke koma bayan ukiya biyar wato ta azurfa lafazin awaq jam'i ne na ukiya ita ukiya daya abin da take badawa shi ne nauyin dirhami 40 40 su biyar wato shine kenan dirhami mai ta an gane ko inda zaka mallaki dirhami 199 to ba maganar zakka akan ka dole sai ya cike 200 daidai kamar yadda muka yi lissafin miliyan 1,530 inda zaka mallaki miliyan 1,520 ba maganar zakka akan ka dole sai ya cike da 30 kin daidai sai dai in lissafi ya san ya jayo baya kafin lokacin kenan hudda zakkar ka yi kamar yadda dai lissafin canzawa yake lokaci zuwa lokaci sai ya ce walaysa fima duna khamsi zawdin min al-ibli sadaqa Wannan Allah ya ce ba maganar zakka a cikin abin da ke koma bayan raƙumi biyar duk mutumin da yake da raƙumi uku ko hudu ba maganar zakka akan shi sai dan ran da raƙumi ya kai biyar sannan zai ba da tinkiya daya kamar yadda dai bayani ya gabata akan haka babu zakatil baqara wa qala abu humayd radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جؤار تجأرون ترفعون أصواتكم فكما تجأر البقرة وتمانا كيتشي ووانن بابيني واندكي بياني دنغني دا ذكر شانو kamar yadda zakka ta zama wajibi a cikin raƙumma da tumaki da awaki haka a cikin shanu ma wajibi ce wa qala abu humayd as-sa'idi Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la a'rifanna ma sha Allah rajul bi baqratin la haqwa manzon Allah yace wallahi zan yi sani zan gane mutumin da ya zo ma ubangiji tabaraka wa ta'ala da saniya tana buda a ranar kiyama wanda Allah ya ce wallahi matukar duk mutumin da zai zo da saniya a ranar kiyama yana dauke da ita tana buda manzo Allah ya ce na san ko wane ne dan wane ne shi kan wane ne wannan kenan a wannan riwaya tare da cewa a wata riwaya manzo Allah ya ce la a'rifanna yake cewa kar ku sake in san da wani wanda zai zo ma ubangiji tabaraka wataala yana dauke da saniya a gadan bayan shi a ranar kiyama wannan karmu manta ya gabata duk mutumin da Allah ya mallaka masa shanu ko tumaki ko awaki ko raƙumma suka kai gurgudan zakka yake bayar da zakka idan saniya ce kar mu manta dabobin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kasancewar za su ringa ubangiji ta'ala zai sawwara su kamar yadda hadisi zai zo hadisin da malam ya zo da shi a karkashin baban wato zai zo za a azabtar da shi da waɗannan dabobi da yake fitan musu da zakka a ranar kiyama to shine anan malam ya ci ta alikin hadisin kafin ya zo da hadisin shine Abu Umayr yake cewa la a'rifanna ma sha Allah rajulun bi bakaratin laha quwar kenan rajulun anan shine fa'il na sha'a Allah anan maf'ulun bihi ne maso wannan Allah yake cewa wallahi zan san matuƙa yake cewa duk mutumin da zai zo ma ubangiji tabaraka wataala da saniya wato tana goda a gadan bayansa wannan kenan duk mutumin da ya haɗinci ubangiji tabaraka wataala ya hana abin da ya zama wajibi a kansa domin iya abin da ka zo da shi na zunubi zaka lamce shi a gadan bayanka a ranar kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa hum ya hamiluna auzarahum ala zuhurihim kamar yadda kuma a cikin hadisi sahihi manzo Allah ya ce duk wanda ya boye wani abu wanda ya cancanta ya bayar da shi to a ranar kiyama zai zo yana dauke da shi lafazin khuwar wato shine kukan saniya kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar shine sai ya ce wayu qalu ju'ar malan ya ce ana fada ju'ar kenan a wata riwaya ju'ar daidai yake da taja'arun ni aka ce yake ni da taja'arun shine sai ya ce tarfa'una aswatakum kama taja'arul baqara za ku ringa dauka kamar loyinku kamar yadda saniya take daga murya idan tana kuka qala haddathana amr ibn hafs ibn giyar qala haddathana abi qala haddathana al-amash huwa sulaiman ibn mihran an al-ma'rur ibn suwaid an abi dharr radiyallahu anhu annahu qala intahaytu ilayhi qala walladhi nafsi bi yadihi أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ma min rajulin takunu lahu ibulun aw baqarun aw ganam la yu'addi haqqaha illa utiya biha yawmal qiyamati a'zama ma takunu wa asmana tadahu bi akhfafiha wa tandahu bi quruniha kullama jazat ukhraha ruddat alayhi ulaha hatta yuqaba bayna an-nas rawahu bukhayr an abi salih an abi hurairah radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa to ma'rur ibn suwaid Allah ya ji kansa ke cewa Abu Dharr Allah ya kara masa yadda ke cewa in tahaytu ilayhi ma'ana naji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ad-damir anan yaudu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah yace dani wallazi nafsi bi yadihi na rantsa da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa ko kuma wallazi la ilaha ghairu na rantsa da ubangijin da babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi aw kama halafa ko kuma dai kamar yanda manzon Allah wato ya rantsuwar kasancewar shi anan Abu Dharr yana kokwantan iya sigar rantsuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa a wannan lokaci shin chai wallazi nafsi bi yadihi ko kuma chai wallazi la ilaha ghairu wannan zamu gane takatsan tsankin magabatan kurai dangane da jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda bai fada ba wannan fa ba bambanci fa tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu ko kace wallazi nafsi bi yadihi ko kuma wallazi la ilaha ghairuhu duk ɗaya ne to amma dan dai kar su jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lafazin da ba daga bakin shi ba ya fito to dan haka anan sai ya ce au kama halafa ko kuma dai kamar dai yanda ya rantsuwa shi dai yana kokonto shin chai wallazi nafsi bi yadihi ko kuma chai wallazi la ilaha ghairuhu dan haka malamai suka ce duk lokacin da ka rawaito hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ma'anance to a ƙarshe sai ka ce au kama kala ko dai kamar yanda manzon Allah ya faɗa duk lokacin da ka rawaito hadisi amma kana kokonto dangane da lafazan ko kuma a ma'anance ka zo da shi to a ƙarshe sai ka ce au kama kala kamar yanda sa Abdullahi dan Mas'ud haka suke yi a ƙarshen hadisi sai su ce au kama qala au shibihu ko dai kamar yanda manzon Allah ya faɗa ko dai abin da yake kama da haka manzon Allah ya ce ma min rajulin takunu lahu ibulun aw bakarun aw ganam manzon Allah ya ce babu mutumin da raqumma za su kasance gare shi ma'ana mallakar shi ko shanu ko tumaki da awaki la yu'addi haqqaha bayya bayar da haƙƙinta illa utiya biha yawmal qiyamati a'zama ma takunu wa asmana face sai an zo da wannan dabobi nashi da ya mallaka a ranar kiyama mafi girman yanda suka kasance a rayuwarsu ta duniya idan ke kasassar dabba ce kan jamamma zaka same ta kusassa a ranar kiyama ta cika ta baze wa asmanahu zaka same ta mafi kiba in mai kiba ce to zaka samu kibar ta talillinka manzo Allah yace tabahu bi akfafiha wa tandahu bi quruniha zaka ringa takashi wato da takonta kuma ta ringa sukan shi da kafanta in mai kaho ce idan mai kaho ce idan ta takashi da kuho to kamar saniya kuma sai ta ringa tunguzan shi da kafa idan raƙumi ne da yake shi ba shi da kaho sai ta ko to zai yi ta take shi ta murje shi shine manzo Allah yace kullama jazat ukraha ruddat alaihi ulaha duk lokacin da ƙarshen dabobin suka ketare shi to sai a dawo da farkon ma'ana haka za a kuro su suna taka shi suna sukan shi sai in sun kai ƙarshe kuma sannan hannu sai su jibiyo su ringa su ci gaba da taka shi da sukan shi hannu idan ƙarshen ya dawo hannu sai a maida shi shine farkon hannu sai su koma to haka za su ringa sunturi a kan shi suna kai kawo a tsayinin da ya kai gwalgwalon shekara 50 shine yinin tashin alkiyama wannan shine sakamakon dabobin da ya mallaka yake fitar da zakkarsu wani yakan iya cewa to ai ni ba ni da shanu ba ni da raƙumma balantana a ce za su taka ni to duk abin da ka mallaka in na kuɗaɗe ne ko wata dukiya zinare menene dai Ubangiji ta'ala ya nuna mana yanda za a azautar da kai idan ka ki fitar da zakka a gobe kiyama. Wannan dukiyar da ka mallaka wanda ya cancanta a bada zakka kake bayar da zakka gaba ɗayan ta za a saka ta cikin wutar jahannama a narkata. Idan aka narkata sannan sai a ringa ma lallas shine a kona goshi a kona gadan baya da hakurkurra kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa allazina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nar jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum haba ma kanazutum li anfusikum fazuqu ma kuntum takanizun a farko dai wallazina yaknizuna zahaba wadanda suke taskanci zinare da azurfa ubangiji ta'ala ko kuma abin da ya tsaya matsayin su karka ce wa ai mu ba zinare da azurfa ba muke kasance muke kashewa to kudaden da kake kashewa na takardu wanda kai kwantubuluke an buga su ne a maimakon iya adadin kimar zinare da azurfa wanda ake ajewa a tsarin yanayin rayuwa ta yau to ubangiji ta'ala zai musalta su gaba daya a kona sannan kuma kasancewar fatukwa bi hajibahu kuma junubuhum wa zuhuruhum ubangiji ta'ala yace in an kona wannan dukiya a cikin wutar jahannama sannan za a ringa kona goshin shi wanda ya mallaki wannan dukiya yake fitar da zakka da gadan bayan sa sannan da hakurkurransa to shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullama jazat ukraha ruddat alaihi ulaha a duk lokacin da karshen dabobin suka ketare shi manzo Allah yace sai a dawo da farkon haka za su tattake shi suke shi hatta yi koba bainan nas har akai lokacin da za a gama hukunci tsakankanin jama'a sannan ya ga ina ce makomar shi in ma wuta ko kuma aljanna an gane ko a karkashin wannan hadisi ne malamai suka tafi akan cewa mutumin da yake fitar da zakka in dai ba musan wajibcin ta bai kafirta ba ya mutu a matsayin mai aikata babban laifi dan haka kasancewar bayan an yanke hukunci sai a nuna masa hanyar shi in ma wuta ko aljanna kamar yadda yake cikin wata riwaya manzo Allah yace thumma yura sabiluhu in ma ila aljannati wa in ma ila an-nar sannan sai a nuna masa hanyar sa in ma aljanna ko wuta kaga inda ya kafirta maganar cewa a nuna masa hanyar sa in ma aljanna ko wuta ma bata mata su ba to dan haka jumhurul malamai suka ce mutumin da yake fitar da zakka amma bai yi musan wajibcin ta ba wannan matsayin sa fasiki ne idan ya mutu bai tuba ba to wannan yana kan babban laifi idan Allah ya ga dama ya azabtar da shi in ya ga dama kuma ya yafe masa wannan mallan ya shigo da wannan hadisi dan ya nuna mana cewa ashe a cikin shanu ma wajibi ne mutum ya bada zakka dan azaba ba ta kasancewa sai akan barin abin da yake wajibi gaya anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake ya mallaki raƙumma da tumaki da awaki da shanu yake fa bada haƙƙin su to ga halin da zai kasance a ranar kiyama irin yanda za a azabtar da shi inda a ce babu zakka a cikin saniya to ba maganar a ce za a azabtar da shi akan sa a ranar kiyama domin ita azaba ba ta kasancewa sai akan barin abin da yake wajibi babu zakati alal aqari wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da halaccin sarrafa dukiyar zakka ga dangi waɗanda suke na kusa ma'ana dangin ka waɗanda suka fi kusa da kai to ba laifi zaka iya daukan dukiyar zakka ka raba musu wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lahu ajran ajrul qarabati was-sadaqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk mutumin da ya dauki sadaka in ma ta wajibi ko ta kuma neman ko ta neman lada ya bada ta ga wanda yake makusacin sa manzon Allah yace yana da lada linki biyu ga ladan zumunci sannan kuma ga ladan sadaka qala haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an ishaq ibn abdullah ibn abi talha أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس رضي الله عنه falamma unzilat hadhihi al-aya lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qama Abu Talha radiyallahu anhu ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqala ya Rasulallah inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba amwali ilayya bayruha wa innaha sadaqatun lillah arju birraha wa dhukraha inda Allah fada'aha ya Rasulallah haythu araka Allah. Qal faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bakhin dhalika malur rabih dhalika malur rabih wa qad sami'tu ma qult wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. فقال أبو طلحة رضي الله عنه أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه تابعه روح. وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رايح قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن إياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبهاء أو فدر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبهاء أو فدر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا يا رسول الله وبما ذلك. فقلنا وبما ذلك يا رسول الله. قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إهداكن يا معشر النساء. ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب. فقال أي الزيانب؟ فقيل امرأة ابن مسعود رضي الله عنها. قال نعم إذنوا لها. فأذن لها. قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها. فزعم ابن مسعود رضي الله عنه أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود رضي الله عنه زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa Abu Talha al-Ansari Allah ya kara masa yadda ya zamanto shine mafi yawan mutanen Madina dangane da dukiya ta dabinai ma'ana duk wata gona ta dabino galibin ta a birnin Madina to ta Abu Talha ce ma'ana yafi su yawan dukiya in dai ta kayan gona ce wanda kuma karmu manta dukiyar mutanen Madina wato shine wato gonakai waɗanda suke na dabino domin Allah ya albarkaci kasar Madina wato dangane da itace na dabino.
Na'am
shine yace kana Abu Talha. Abu Talha Allah ya kara masa yadda ya zamanto aksar al-ansar bil madinati malan min nakhl wato dukiya ta dabinai yafi kowa yawanta a birnin Madina. Zamu iya dauka na darasi anan shine halaccin musulmi zai iya tara dukiya idan ana lissafa mawadata daga cikin sahabbai Abu Talha yana daga cikin su. Sai yace wa kana ahabba amwalihi ilayhi bayruha shi kuma Anas dama abulane na Abu Talha shine yace wa kana ahabba amwalihi ilayhi bayruha gonar shi wanda ake kiranta da bayruha ita ce mafi suyuwar dukiyar shi gaba daya a wajen sa ma'ana a iya duk abinda Abu Talha ya mallaka na gonakai na dabino babu gonar da yafi so yafi kauna sama da gonar shi wanda ake kiranta da bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjid gonar kuma tana gaban masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana suna fuskantar juna an gane ku. ai gona wadda take bakin gari kudin ta ya sha bamban da gonar da sai an yi tafiya mai nisa shine sai yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadkhuluha wa yashrabu mimma in fiha tayyib manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana shiga gonar kuma ya sha daga ruwan ta wanda yake daddada ma'ana rishi yadda take cikin wannan gona ruwan ta ruwa ne wanda yake mai dadi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kannasu yake shiga gonar domin ya sha ruwa kuma ruwan shan sa ma'ana ake dauko masa wannan zamu iya daukan darasin halaccin ka shiga gonar mutum in har ka san ba zai samu damuwa ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya buƙaci shan ruwa kawai shiga yake ba sai ya nemi izinin Abu Talha ba قال انس انس yake cewa falamma unzilat hadhihi alaya lokacin da aka saukar da wannan aya shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala lan tanalu albirra ubangiji ta'ala yace ba yanda za a yi ku samu aljanna an gane ko aljanna kace kan an ambace ta da cewa albir ko kuma kace albir lan tanalu albirra ba za ku samu wani aiki na alkhairi wanda zai muku sababin dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai idan kun ciyar daga cikin abin da kuke so an gane ba abin da kake so ba gaba ɗaya zaka dauka ka bada a cikin abin da kake so kake kauna zaka dan ware wani kaso ka ciyar da shi shine Allah yace in dai ba haka ba aka yi to ba za ku samu aljanna a gobe kiyama dan haka anan ana nuna mana duk abin da zaka ciyar da shi na dukiya to ka dau abin da ka fi so ka bada shine Allah ya fi so kamar yadda an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wace sadaka tafi ko wace sadaka ko kuma wato wani bawa yafi ma'ana mutun ya yanta manzo Allah yace bawan da masu shi suka fi san shi kuma yafi kima yafi tsada ka sayi wannan bawa ka yanta shi yafi soyuwa a wajen Ubangiji tabaraka wataala
na'am
min anan kenan tabi'iyya ce hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai idan kun ciyar kenan daga cikin abin da kuke so kuke kauna ka dan ware wani kaso ka ciyar da shi sannan za ku samu aljanna da wannan aya ta sauka kama Abu Talha ta ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abu Talha ta ke yanke tashi je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me za mu fa'idanta anan shine gaugawar maganjiya dangane da kwatanta umarnin Ubangiji tabaraka wa ta'ala da na manzansa ayar fa tana sauka da yaji labarin ga sakon da ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ya tashi domin ya je ya dabbaka wannan kuma abinda suka gada ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine rigaye a cikin ayyuka na alkhairi da yaje wajen manzon Allah sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah inna Allah tabaaraka wataala yaqulu lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yace lalle ubangiji tabaaraka wataala ya turo da wani sako na cewa lan tanalu albirra ba za ku samu aljanna ba hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai idan kun ciyar daga cikin abin da kuke so kuke kauna na dukiyar sai yace wa inna ahabba amwali ilayya bayruha yace ya rasulullahi kai ka sani lalle abinda na so nafi kauna daga cikin dukiyata gaba daya ita ce gona ta wanda ake kiranta bayruha yace wa inna ha sadaqatun lillahi abinda nake tabbatar maka wannan gona gaba daya na bayar da ita sadaka fi sabilillahi ma'ana gaba dayan ta kawai sadaka ce saboda Allah sai yace arju birha wa zukhraha indallah ina kaunar alkhairin ka da kaci hunta a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana fata na wannan gona ta zame mun wani kaci hune na lada wanda na gabatar ma kaina wanda zan tarar da shi a gobe kiyama an gane ko kenan anan me zamu iya dauka na darasi anan ashe abinda ka rabe kai sadaka da shi ka ciyar da shi fi sabilillah shine iya raban ka wanda zaka iske a gobe kiyama kaga sauran gonakan shi yasa bai fada haka ba wannan gonar da ya dauka ya bada caya arju birraha wa zukhraha indallah ina kaunar wato alkhairin ta da kaci hunta a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala sahabbai sun riga sun san da cewa abinda ka ciyar da shi na dukiyar ka fi sabilillah a iya rayuwarka shine rabonka wanda zaka tarar da shi a gobe kiyama amma duk abinda ka mutu ka bari wannan ba naka bane wasu ka bara ma idan suka yi alkhairi kansu suka ma idan suka yi sharri kansu suka ma in dai ba kai ka sunnanta musu ba sai ya ce fa ba a haya rasulullahi haisu arakallah yace ya manzon Allah a za wannan gona inda Allah ya sanar da kai ma'ana inda Allah ya sanar da kai ya nuna maka cewa ga inda yafi dacewa a sati ya rasulullahi iyalla ka ga dama da ita wannan zamu fa'idanci shine halaccin mutum ya wakilta wani dangane da raba sadakar shi in ma sadaka ta wajibi ko kuma sadaka wadda take ta neman lada domin anan shi Abu Talha ai zai iya bada da kanshi amma sai ya zo ya wakilta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka yace ya rasulullahi ba'aha haifu arakallah sanya ta inda Allah ya sanar da kai an gane ko qala sai yake cewa qala sai yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba manzon Allah sai yace madalla in ma ka ce bakh ka ulkin kenan ka daure shi ko kuma ka ce bakhin kai wasu labiyu a kasan kha ulkin wannan duka ya inganta a yaran larauci manzon Allah ya ce madalla madalla me ake bukata anan idan mutum ya baka dukiya ya baka fi sabilillahi kai aka ba ko kuma wakilta ka akai ka bada ta ga wadanda suka cancanta to abin da ya kamata kai yabo da godiya ga shi wanda ya danka wannan dukiya a hannunka kamar yanda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yabo da godiya ga Abu Talha da ya danka masa wannan dukiya manzon Allah yace baki yace madalla madalla ma'ana yayi kyau sai yace zalika madur rabi zalika madur rabi manzon Allah yace wannan ita ce dukiya mai riba wannan ita ce dukiya mai riba an gane ku ma'ana wannan gona da ka ciyar da ita fi sabilillahi ita ce zaka samu riba linki linki akan ta a gobe kiyama dan duk abinda mutun ya gabatar ma kansa fi sabilillahi to wannan ita ce zata lullunka a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda kar mu manta bayani ya gabata didi da dan dabino dai tak idan ka ciyar da shi fi sabilillahi zaka samu wannan dan dabino yafi babban dutse girma a ranar kiyama a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda dala dai tak in ka ciyar da ita fi sabilillahi farko Allah zai linka ta goma daga goma zai linka ta 700 daga 700 Allah zai linka ta iya adadin da shi kadai ya san yawan sa an gane ko in ta kwasa la sai yudaif fa min ladunhu wa yudaif ha wa yuti min ladunhu ajran azima shi manzo Allah yace zalika malur rabi zalika malur rabi wannan ita ce dukiya mai riba wannan ita ce dukiya mai riba kenan anan zamu gane ashe cin riba ba kamar yanda muke zato bane wanda in ka saida a rayuwarka ta duniya ka saida abin jikka guda ka ci dala 50 akan shi ka ce ai na samu riba a'a abinda ka ciyar da shi fi sabilillahi a hakika shine ka samu riba amma wallahi da zaka juye miliyan 1 ka zama miliyan 100 wannan ba a kiranta riba dan abinda ka ware daga cikin abinda ka mallaka ka ciyar da shi shine ka ci riba a gobe kiyama amma da zaka mutu gaba ɗaya wannan dukiya ka barta ba ribar da kace akan ta illa ma tabewa da asara da kai kenan abinda mutum ya ciyar da shi na dukiya shine ya ci riba a gobe kiyama don haka manzo Allah yace zalika madur rabi zalika madur rabi wa qad sami'tu ma qulta manzo Allah yace tabbas naji abinda ka faɗa kai Abu Talha cewa in sanya ta inda Allah ya sanar da ni manzo Allah yace wa inni ara an taj'alaha bil aqrabin manzo Allah yace ya Abu Talha ni dai ina ganin abinda yake dacewa wannan gona taka ka je ka karkasa ta ga waɗanda suke dangin ka waɗanda suke mafi kusaci da kai lafazin aqrabin jam'i ne na aqrab an gane ko wanda yafi kusa da kai manzo Allah yace ka je ka sanya wannan gona gare su fa qala abu talha Allah ya kara masa yadda yace af'al ya rasulullah yace ya manzon Allah yace an yi an gama haka kin za a yi kamar yanda ka fara fa qasamaha abu talha ta fi aqaribihi wa bani ammi Abu Talha ya karkasa wannan gona ga dangin shi waɗanda suke na kusa ma'ana kannin shi da yayyinsa wa bani ammihi kuma da ƴaƴan amminsa in aka ce ammi shine wan mahaifi ko kanin mahaifi an gane ku duk ya karkasa gonar ya ba su wannan kenan ke nuna mana cewa anan fa sadaka ce wadda take ta tadawudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa cewa dangin sa na kusa su ne suka fi cancanta ya ba su to ina ga sadaka wadda take ta wajibi wannan wata kanaskai niyya ta neman lada ce to ina ga wadda take ta wajibi dan haka anan zakka in dangin ka na kusa sun cancanci cin zakka to su ne farkon wadanda suka cancanta ka sarrafa dukiyar zakka zuwa gare su amma malamai suka ce ya zamanto waɗannan dangi naka na kusa ba wanda ciyar da su da daukan dawainiyar su ya zama wajibi akan ka kamar mahaifa da sauransu wanda ciyar da su ya zama wajibi akan ka to ba maganar mutun ya sarrafa dukiyar zakka zuwa gare su domin zai kasance hanya ce wanda take ta wayo da dubara dan ka ije abin da ya zama tilas akan ka amma misali kai kake ciyar da mahaifanka kake shayar da su kake daukan duk dawainiyar su amma suna da wani nauyi akan su ko wani bashi da ake bin su to wannan ba laifi zaka iya ba su dukiyar zakka su biya wannan bashi da yake kansu an gane ko amma ta fuskar cewa talakawa ne a dauka a ba su wannan bai dace ba me yasa saboda kai kake daukan dawainiyar su to shi yasa malamin ya shigo da hadisin kuma tare da cewa anan da Allah ya ce hatta tufiqu mimma tuhibun sai kun ciyar daga cikin abin da kuke so kenan wannan karka ta kaita shi akan ciyarwa wadda take ta neman lada ya hada ciyarwa ta wajibi da ciyarwa wadda take ta neman lada an gane aljanna ba za ka same ta ba sai ka dauki abin da kake so ka bada haka in zakka ce ta wajibi dole za ka dauki dukiyar da kake so ka bada haka in ta neman lada ce tare da cewa lokaci ya tafi ga wannan hadisi fa sai dai mu dakata anan da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.